Hausa, namanya Amerika, terima kasih dengan Brand New Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 24 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba makalan labarai.
Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da ake samu a kasar Spain biyo bayan lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci. Lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya. Prime Minister kasar Burtaniya Boris Johnson ya faɗa wa shugaba Joe Biden cewa a shirye yake ya bude sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Burtaniya. Dubban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun tsunguma kan titunan Rasha a jiya Asabar, suka yi watsi da kashedin da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar, kuma mutanen na tattare da haɗarin kamuwa da coronavirus.
A nan labaran duniyar kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya haramta bankan siyasa ga matasa a garin Biyo da kuma ba da izinin kame duk wanda aka kama yana kaɗe-kaɗe na bankan siyasa. Gwamnatinmu ne ga jihar Oyo inda gwamnan ya ce ba sa adawa da Fulani makiyaya sai dai masu aika laifuffuka kuma ba tare da la'akari da kabila ko addinin su ba. Haka kuma a jihar Taraba a yayin sace-sacen mutane da ya addabi al'umma, wasu 'yan bindiga sun kashe wani babban jami'in karamar hukuma a jihar. Madina mai shani kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Karuwar masu kamuwa da COVID-19 da ake samu a kasar Spain biyo bayan lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci. Lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya da ke kan gaba-gaba wajen kula da masu cutar kusan shekara ɗaya kenan. A asibitin Delma da ke birnin Barcelona, kusan an lanka bangaren kula ta musamman da ake kira ICU kuma ya kusan cika, yayin da yanzu haka akwai marasa lafiyar COVID-19 da ke kan kashi 80 cikin 100 na gadajen bangaren na ICU. Akwai marasa lafiya 'yan shekara 20 da wani abu da kuma 'yan shekara 80, a cewar Dr. Ramon Masclans, shugaban bangaren na ICU. Ya kara da cewa abu ne mai wahala kuma daga wannan mara lafiyar sai wancan. Duk da cewa hukumomi sun takaita yawan mutanen da za su taru wuri daya a lokacin Kirsimeti da sabuwar shekara, Masclans bai je wurin 'yan uwansa ba a lokacin hutun. Prime Minister kasar Burtaniya Boris Johnson ya faɗa wa shugaba Joe Biden cewa a shirye yake ya bude sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Burtaniya. Kokarin da Johnson ke yi na neman kulla sabuwar yarjejeniyar ya faro ne daga wata hirar waya tsakanin shugabannin biyu da suka tabo abubuwa da dama akan matakan da duniya ke dauka na yaki da annobar coronavirus, da kuma sanarwar da gwamnatin Biden ta bayar a wannan makon cewa Amurka za ta sake shiga yarjejeniyar yanayi ta Paris da kuma ta hukumar lafiya ta duniya wato WHO, a cewar wata sanarwa daga Fadar Johnson. Sabuwar yarjejeniyar cinikayyar tsakanin manyan kasashen biyu kawai wani babban aiki ne da Johnson ya bashi muhimmanci fiye da Biden. Burtaniya ta samu cikakken iko akan shirin kasuwancin ta ne a farkon wannan watan, bayan da ta cika sharaɗin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Sakatariyar yada labaran Fadar White House Jen Psaki ta faɗa a ranar Juma'a cewa gwamnatin Biden bata gindaya wani lokaci na kulla sabuwar yarjejeniya ba, yayin da gwamnatin ta fi mai da hankali ne akan yaki da annobar coronavirus da kuma matsawa majalisar dokokin kasar akan ta amince da kudirin shugaban kasa na $1.9 trillion don tallafin coronavirus. Dubban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun tsunguma kan titunan Rasha a jiya Asabar, suka yi watsi da kashedin da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar, kuma mutanen na tattare da hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Navalny ne ya yi kiran zanga-zangar bayan da aka kulle shugaban ƴan adawar jam kadan bayan isar sa Rasha daga kasar Jamus a ƙarshen mako, inda ya murmure daga gubar da aka sanya mashi wadda ta kusan hallaka shi a watan Agustan da ya gabata. Wata kungiyar sa ido mai zaman kanta da ake kira OVD Info ta ce an kama kimanin mutane 3,200 ya zuwa yammacin jiya Asabar, ciki har da Yulia, matar Navalny, da hadamarsa wata ƴar siyasa, Lyubov Sobol. Yulia Navalny ta tabbatar da kama ta da aka yi a birnin Moscow a wani sako da ta sanya a shafin Instagram ɗinta a lokacin da take cikin motar ƴan sanda.
Madalla, to kuma da kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Borno, Professor Babagana Umar Zulum, ya haramta bangar siyasa ga matasa a garin Biyu da kuma ba da izinin kame duk wanda aka kama yana kaɗe-kaɗe na bangar siyasa. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ba da sanarwar haramta bangar siyasa a garin Biyu da makame duk wanda aka samu yana bangar siyasa ko kuma yana kaɗe-kaɗe a kan layi tun daga misalin karfe 6 na maraice. Gwamnan ya kuma umarci rundunar ƴan sandan Najeriya da hukumar tsaron farin kaya su kame duk wani saurayi da suka kama na gudanar da bangar siyasa ko kuma na kaɗe-kaɗe a kan titi. Wannan sanarwa dai ya biyo wani bayan takaddama ne da ya auku a fatan mai mataba sarkin Biyu lokacin da gwamnan jihar Borno ke kaddamar da masallacin Juma'a da kuma kayayyakin tallafi ga wasu matasa, inda wasu matasan ke kaɗe-kaɗe na nuna goyon bayan su da wani bangare har aka kai ga toshe hanya ga mataimakin gwamnan jihar Borno, wanda har jami'an tsaro suka dinga harba barkono mai sa hawaye don tarwatsa gungun matasan da suka yi dafifi a fadar mai martaban.
Gangan karfe 6 gobe duk wanda muka kama ziyara ganga yana wani martaba iko ban a cikin garin nan, na ba izini police commissioner da SS a kunne su kuma daure su a kai su Maiduguri. Kuma kullum ta kafin nan in tashi duk wanda mun gani yayi mana wani abu wanda ba kyau a nan gari ba za mu yarda ba. Abin da nake magana wannan ba don saboda kai na ba ne, don saboda ka san Biyu ne. In ba mu yi wani abu ba ka san ku ba zai kyau ba.
Gwamnan ya kuma zargi wasu ƴan siyasa a cewa su sukan ba waɗannan mutane tsaro da kobo su zo suna tada hankulan jama'a wanda kuma ba su labanci hakan ba.
Mutane siyasa sai a ba su tsaro da su ji kowa yanzu abin da yake so. A zagi sarakuna da wayan sabuwa a cikin garin nan ba za mu yarda ba. Ni da kai na da kuke gani in ba kun yi man tuba ba zan sake zuwa nan garin ba. To muna godewa da mutanen da suka zo nan garin. Insha Allah a ba mu hadin kai, akwai Biyu dam za mu yi kokari mu raya Biyu dam, magana noma za mu yi kokari mu nemi taki mutane su samu noma da wuri kafin samuna ne zo ne za mu ga mu yi tanadin taki mu kawo mu ajiye jawa na masu wanda suna sun karatu ba su da karatu za mu taimake su, wanda suna neman sana'a za mu taimake su.
Alhaji Mai Mustafa Umar Mustafa da takan dai shine sarkin Biyu wanda shi ma ya mai da jawabi ga matasan Biyu yana jin hankalinsu kamar haka.
A maganganun da gwamna ya gaya mana gaskiya ne ya faɗa mana to wannan abun banda roƙon Allah ba abun da zai tsaya da wannan abun. In Allah ta dora kocin da gwamna zai zo Biyu da ya sake jin wannan hayaniyan ban Allah da kuma muna godiya matasan mu kun ji jawabin da gwamna ya mana to Allah ya sa mun ji kanda nan ba na ba kan san aiki ya kama mu duka wannan abun da yara suke yi dukan mu sai mun hada kai da su mu gyara nan cikin Biyu cewa bi wasu da masala abun yara cikin Biyu mu ne kuma zan ba da hisa Allah ba da iko.
Mai martaba sarkin Biyu kenan Alhaji Mai Mustafa Umar Mustafa na Biyu ke jan hankalin matasa game da wani yamzi da yawa ko a garin Biyu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga muryar dauke da karshen labaran duniya.
Masu aikin ceto a China sun fito da mahaka 11 da suka makale a wata mahakar zinari sakamakon wata fashewa da ta auku a ranar 10 ga watan Janairu. Kafafen yada labaran kasar sun ce an fito da mutum daya daga mahakar da ke birnin Kixia a gundumar Shandong a gabashin kasar da safiyar yau Lahadi. An kai shi wani asibiti da ke yankin don jinya amma baya cikin hayyacinsa sosai. Wasu mahakan su goma a wani bangaren mahakar daban an fito da su daga karkashin kasa bayan da aka karkasa su tsawon sa'o'i. sun iya tantabar masu aikin ceto kafin yau Lahadi kuma an kai musu abinci. Jimlar mahaka 22 ne suka makale a karkashin kasa mai zurfin mita 600. Jama'an kasar Somalia da dakarun kasar Uganda na UPDF sun yi ikirarin kashe mayakan al-Shabab 189 a yammacin ranar Juma'a da kuma safiyar jiya Asabar a wani farmaki da suka kai a kudancin Somalia. Da yake magana da sashen Somalia na muryar Amurka ta waya, gwamnan yankin Lower Shabelle Abdulkadir Muhammad Nur Sidi ya ce sojojin Uganda da ke karkashin hadakar dakarun Afirka ta AMISOM sun kashe kusan mayakan al-Shabab 200 ta amfani da jirgin sama mai saukar angulu na yaki. Dama da farko, mataimakin mai magana da yawon rundunar Uganda, Lieutenant Colonel Dio Akiki, ya ce sojojin su sun kashe akalla mayakan al-Shabab 189 a wani farmaki wanda ya lalata wasu makamai da aka dana da kuma wasu ababen hawa a hare-hare daban-daban. Gwamnati Sidi ya ce hare-haren ta sama da kuma waɗanda dakarun haɗin gwiwa suka kai ta ƙasa a ranar Juma'a aka fara kai su da kuma safiyar jiya Asabar a wasu ƙauyuka dake tsakanin gundumomin Koriole da Janale a kudancin yankin Lower Shabelle dake Somalia.
Gaida Maryam Dauda da takardar tunan labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan jihar Oyo ya ce ba ta adawa da Fulani makiyaya sai dai masu aika laifuffuka kuma ba tare da la'akari da kabila ko addinin su ba. Ga rahoton Hassan Tambuwal.
Gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi Makende ya ce shi da gwamnatinsa ba su adawa da al'ummar Hausa Fulani da ke zaune a jihar Oyo. Muddin masu neman halalin su ne amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar sata da garkuwa da mutane, fashi da makami fyaɗe da dai sauransu. Gwamna Sayi Makinde ya ce ba mu adawa da Hausa Fulani, muna adawa da masu aikata laifuffuka ba tare da yin la'akari da kabilar su ba, ba tare da yin la'akari da addinin su ba, su ne mutanen da muke adawa da su. Ya ce mutanen da ke haddasa faɗan jinsi a kama su a hukunta su a matsayin masu aikata laifi. Doko mai shugabannin Hausa Fulani za su ce a game da kalaman gwamnan na jihar Oyo. Farko ga Alhaji Ibrahim Jijji, shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar Oyo.
Gaskiya inda ya faɗi haka, gaskiya ya faɗi haka, mun ji daɗi ko mun tabbatar da zai muna adalci, dama muna tunanin zai yi muna adalci a gwamnatinsa.
Eh, tabbas gwamnan jihar Oyo Sayi Makinde ya ce shi kan shi da gwamnatinsa ba su adawa da Hausa Fulani a nan jihar Oyo, musamman masu neman halalin su, amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar fashi da makami satar mutane fyaɗe da dai sauransu.
To ai mu dama waɗannan ba cikin waɗannan ba mu tare da su, karan kanmu muna adawa da waɗannan.
To yanzu wane taimako ne za ku baiwa ita gwamnatin jihar Oyo domin samun zaman lafiya a faɗin jihar ta hanyar yin wajirar da masu aikata laifuffuka irin satar mutane fashi da makami da dai sauransu?
A shirye muke neman zaman lafiya, dama muna shirye, kuma in tabbatar maka da cewa duk wani sarki Fulani da wani ciyaman nan ya ce Allah kowane ne yana fata a samu zaman lafiya a bokan gwamnatin da yake zaune, amma fatan mu shi ne gwamna ya tabbatar ya neme mu duk wani abu da za a yi ake a yi shi bisa ƙarin bisa tsarin da doka ta tanada a yi bincike, in dai an tarar da mutum da laifi to kowane ne a tabbatar da hannu ta shi a hannun hukuma, mu muna shirye haka dama.
Suna Ado Suleiman, ni ne sarkin Hausawa a Kenya. Wannan magana ta shi magana ce ta gaskiya, saboda ba lalle bane a dora laifi a jinsi, ko da jinsi sun fi zama mafi yarin jayi a kalli, domin a shekarun mu ayar ba suka fara fashi da makami, wanda aka fara kashe a fashi da makami oye ne shi ai ba na ka kashe shi ba tun je biyar rabe ne, amma ɗan arewaci ba mu taba ihun cewa biyar rabe Amiroba ba, yau ga Amiroba an shige shi an kai ga nike laba, kasar Edo ta fi ko ina lalacewa a wajen sata da karuwanci, har yau ɗan arewaci ba mu taba zama muna zargin ɗan Edo a matsayin lalatattun karuwai ko barayi ba, ya ce yanzu a tsaya a matsayin cewa ba fulace ne kaɗai ɓarau ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Tambuwal. A yayin sace-sacen mutane da ya addabi al'umma wasu ƴan bindiga sun kashe wani babban jami'in karamar hukuma a jihar. Yawan sace-sacen mutane a yanzu ta tilasawa mutane da yawan barin gidajen su a Taraba da Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilin Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani.
Yayin da ku ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a Najeriya, yanzu haka mazauna yankin Jihar Adamawa da Taraba na ma kwana ne da idanuwa biyu a bude sakamakon matsalar garkuwar jama'a da ke faruwa. Na baba nan shine garkuwar ma da aka da shugaban karamar hukuma a Adoko na jihar Taraba Honorable Salu Dogo wannan daga bisani. Waɗanda suka yi garkuwar da shi suka kashe shi da yake tabbatar min da faruwar lamarin kakakin na ƴan sandan jihar Taraba DSP Dabi Misal ya ce kawai yanzu sun ma kama mutum guda yayin da ku ake ci gaba da bincike.
Mun sun ci gawan shi bayan da aka ɗauke shi da dare yau. Abinda yanzu muna kokari don yanzu yake faruwa muna buƙatar ganin lokaci mu bincika mu gane mu samu dukkan yanda suka shigo su waye muke tuhuma yanda ya kasance domin kuma definitely gaskiya kuma shi ne dole ce kwamishinan ƴan sanda ya bada umarni a cikin aiki yanzu a tabbatar da cewa ko ba su waye ne da hannu a shigar kama su mun kama mutum ɗaya wanda muna tuhuma da hannu a shigi kuma yanzu ɗaya muna mishi tambayoyi kuma sauran bayanan da muke da shi a nan gaba za mu shaida ma jama'a.
To wai koyan al'umma ma ke ji ne game da abubuwan da ke faruwa a yanzu ga ta bakin wasu talakawa ƴan raba naka wadata mu.
To hakikanin gaskiya duba ga yanayin abubuwa da yake faruwa na maganan abin da ya shafi harkan kidnapping za mu yi shi gaba ke dai babu tsaro a cikin garin Jalingo idan har a cikin gari za a iya biyo mutum a zuwa dauke shi wasu wurare za ka samu an yi kidnapping na mutum bai jima ba a sake dawa a zuwa sake daukan mutum. Zan yi bada misali akan wannan kamar abin da ya kama daga yankin Gwankarofi kwanakin bayan zuwa an dauki wani bawan Allah a gidan shi an tafi da shi an je an biya kudin fansa da kai kusan naira miliyan 6 zuwa 7 to amma sai gashi bai wuce kwana 3 ba an sake dawa an zo neman wani a angon ba same shi ba ka je ka sake daukan driver shi aka tafi da shi. So hakikanin gaskiya mu kan to za mu iya ce gaskiya maganar tsaro babu shi a cikin garin Jalingo.
Mu dai muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta kula don babu abun da za a yi babu tsaro ko me sai da tsaro za a yi shi. Mu dai muna kira ga gwamnati muna ta ne da ta taimaka idan ba ita ba mu ba mu ma babu ita.
Ga manazarta da ma masu fashin baki irin su Yakubu Musa na gani fa akwai abun duba game da wannan matsala tsaro na arewacin Najeriya a yanzu.
Yan tsaro ne ke kawo haka da shashayen da matasa ke a wannan zamani kuma gaskiya maganin wannan abin bai kamata a baiwa jami'an tsaro ba su kaɗai ya kamata ƴan anguwa su ma su ɗau mataki kamar mu a anguwan yanzu mun ɗau mataki ba ga ƴan banga kowa zai ɗau kwana kan abin da Bature ke ce red alert daga mun ji hurawar wisu ko wani ihu daga wani gida an kawo musu hari to za mu fito kanmu da kwakwar tamu mai maganin abu. Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun za su gane kuskuren su.
Ai shi kungiyoyin sa fiye din an yana da kyau kuma a jihohi da yawa ai akwai su kuma Adama akwai Maharba nan a Borno akwai civilian JTA da Maharban da sun gigantan kawai abin da ke faruwa shi ne yawanci gwamnatocin ba taimaka musu suke ba. Za a gansu ga sunan suna cikin rana suna cikin abu suna ba da gudunmawansu amma ba wani kuɗin kirki ne ake biyansu ba ko sojojin ma suna amfani da su amma kawai ba wani incentive ne so saboda haka su ɗin ma ƙwazon nasu dole yaro.
Koma da menene fatan talaka dai shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole. Kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga ƙaruwa fiye da da. Abinda za mu mayar da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani.
Zaka ga mutun ya sayi kaman 1 gig ka zuwa 10 gig data cikin awoyi kadan sai data ta kare ko kwana daya maimakon kwana 30 da aka ce an sai da musu data. So ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin sun kamfanin sadarwa bane da ke ba su wannan access na data. Wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin data ta mu take saurin karewa. Sai akwai matakai da yawa da ya kamata a dauka wanda in mutane suka dauke su zai taimaka sosai yadda zata yi alfanu kuma zata dade ana amfani da ita. Wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda datan nan dai ta zama kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa, kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha. Babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan. Kusan duk sana'o'in mu na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniyar gizo. Saboda haka data tana da amfani sosai. So mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyin da muke amfani da su yanzu in aka duba daga Android ne da kuma wayoyi masu iOS operating system. So kowace su tana da wani abu na setting da ake kira push notification. Wannan push notification kamar sakon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfanin sadarwa da kai subscribing da su da email naka da messages ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai san shiga. So ainihin kenan yana nufin in ka kunna datan wayanka ko ka so ko baka so ba ko cikin dare ko da rana ko kana bacci duk message din da ya shigo na kuce sai ya shiga. Shi yasa mutane ke tashi da safe sai kaga sun ga kusan message 2000 a WhatsApp, email message 100, Instagram 2000 da sauransu haka. So in mutum ya disable din push notification sai ka enable application din da kamar suke dole kawai gare ka na alert dinka na banki da sauransu, to zaka ga data ta yi amfani sosai. Sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar Facebook da WhatsApp. Waɗannan applications suna da daukan data sosai. So in baka yi disabling push notification ba duk da post wani yayi sai an yi alerting dinka to wannan sakon na kuce. So in kai disabling din push notification ga Facebook zaka yi saving kanka data da yawa. Babban kuma wanda yake fin cin data daga cikin su bai kai WhatsApp ba. WhatsApp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum 100 kuma group din nan kowa na sharing video da audio da hotuna. So duk lokacin da ka bude WhatsApp dinka automatically bayan ya sa maka sakon kushe na push notification kuma duk applications din da kake cikin group kana budawa automatically zai downloading video, zai downloading audio, kuma zai downloading hotuna. To sai kaga yana da matsaloli biyu ya cika maka memory waya kai tsaye sannan kuma data ka zata ta tafiya. Tunda yanzu in ka duba aka turo maka message wanda misali video mai 100 MB aka tura misali kai downloading applications in kamar su push notification. So by the time kai multiply din shiga message guda 10 kaga an canye wangi. In banda yake da WhatsApp tana da limitation na data da kai uploading da ko da kaka tashi 10-20 taki gig din ka sun tafi. So mutane su rinka kula da disabling push notification, disabling major applications so and suke cin data kamar Facebook da WhatsApp da Twitter da YouTube saboda alerts din su suna jan data sosai. To za a ga abubuwan sun samu ci gaba maimakon ganin laifin waɗannan internet service providers da ke ba mu data through mobile phones. So in aka tsare waɗannan abubuwa za a ga data ta yi amfani sosai. Sai amfani da hanyoyin da suke da amfani ba wai messages da ke shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana ba su.
To masu sauraro, da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in tunatar da ku cewa yana da kyau a riƙa wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Dahiru Mai Shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
A gaida Madina mai shanu, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da ake samu a kasar Spain biyo bayan lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara na sake fin karfin asibitoci. Lamarin na kuma yin barazana ga lafiyar tunanin likitoci da ma'aikatan jinya. Prime Minister kasar Burtaniya Boris Johnson ya faɗa wa shugaba Joe Biden cewa a shirye yake ya bude sabon babi a yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Burtaniya. Dabban magoya bayan madugun 'yan adawan Rasha da aka kulle Alexei Navalny sun dunguma kan titunan Rasha a jiya Asabar, suka yi watsi da kashirin da hukumomi suka yi na cewa 'yan sanda za su kama duk wanda ya je zanga-zangar, kuma mutanen na tattare da hadarin kamuwa da coronavirus.
Kina daga
wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ni zan madadin kowa da kowa, musamman ma Maryam Dauda da Tsiyan Gabatarwa, Celia Fasili wanda ya bada umarni, kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Chalike, muku fatan alheri. A huta lafiya. Ma assalamu.